ya fitar da shi cikin sahihinsa, wanda aka samu daga Anas dan Malik, Allah yarda da shi, cewa da aka yi anan inda mastasqa bihi, yayin da sayyidina Umar yayi istisqa'i da babban annabi, ya nemi Allah ya saukar musu ruwa da babban annabi. Hadisin muka ce yana nan cikin sahihul Bukhari. A wannan shekarar sayyidina Umar ya je gurin Abbas babban annabi da shawarin ɗaya daga cikin masana cikin Yahudawa, Ka'abul Ahbar. Lokacin da aka samu kai cikin wannan matsanancin yanayi, sai ya zo gurin sayyidina Umar ya ce, ya amiral mu'minina, ina da shawari akan yanayin nan da ake ciki na kamewar ruwan sama, yadda ƙasa ta bushe, ina da shawari. Sayyidina Umar ya ce masa, menene shawarinka? Ya ce, a da can Banu Isra'ila idan suka samu fari ruwa ya tsaya, to sai su je su samu dangin annabawansu, su je su nemi ruwa gurin Allah da dangin annabawansu. To ina baka shawari, kai ma ka samu dangin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka nemi ruwan sama ta hanyarsu. Ya bawa sayyidina Umar wannan shawari. Sayyidina Umar sai ji ya gamsu da shawarin, saboda dama sayyidina Umar dangin annabi suna da kima a zuciyarsa, iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kima a zuciyar sayyidina Umar, Allah yarda da shi. To shi yasa lokacin da Ka'abul Ahbar ya bashi wannan shawari, take shawarin ya samu gida a zuciyar sayyidina Umar. Shine ya tashi kai tsaye, suka fita inda filin Idi, anan ne ake sallar roƙon ruwa. Suka fita da sauran sahabban annabi, cikin su akwai shi babban annabi Al-Abbas. To anan ne sayyidina Umar yake cewa, Allahumma in kunna natawassalu ilayka bi nabiyina, da can sanda annabi yana raye, ya Ubangiji, haƙiƙa mu mun kasance muna tawassuli zuwa gare ka da annabinmu, fataskiyana, sai ka saukan mana da ruwan sama. Wa inna natawassalu ilayka, to yanzu kuma tunda annabi ya rasu, muna tawassuli gare ka bi ammi nabiyina, da babban annabinmu, tunda annabi yanzu baya raye, faskina, ya Allah, to ka saukan mana da ruwan sama. Wannan hadisi yana nuna mana yadda sayyidina Umar yayi tawassuli da Abbas, amma fa ba wai da kimar Abbas din yayi tawassuli gurin Allah ba da zatin Abbas din yayi tawassuli gurin Allah ba cewa yayi, ya Allah, dan babban annabi ka saukan mana da ruwan sama ba, wannan bid'a ce, babu wani cikin magabata da yayi haka. Saboda tawassuli ba a yi sai da ɗayan abubuwa guda uku. A nan gurin sayyidina Umar da ya yi wannan lafazi, bai tsaya iya nan ba, sai ce, ƙum ya abal fadli wad'u lana, ya ce, ya baban fadl, daga cikin alkunyar da ake yi wa Al-Abbas ana ce masa abul fadl, alkunyarsa kenan. Sayyidina Umar ya ce, tashi ya baban fadl, ka roƙa mana Allah. Abbas ɗan Abdul Muttalib ya tashi ya roƙi Allah, riwaya cikin riwayoyi ta ce gabanin ya sauke hannunsa, hadiri ya haɗu, nan da nan kuma ruwa ya sauka. Kenan anan da mai sayyidina Umar ya yi tawassuli da addu'an babban annabi, ba da zatin Abbas ya yi tawassuli ba. In ko har da zatin Abbas ya yi tawassuli, to ai annabi shi ya fi cancanta a yi tawassuli da zatinsa, saboda annabi tayyibun hayyun wa mayyitun, annabi sawa'un yana raye ko bayan mutuwarsa, shi tayyib ne. Shi yasa ake masa salati, kuma salatin da ake masa yace zai isa gare shi, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. To in har da zatin Abbas sayyidina Umar yayi tawassuli, to ai da zatin annabi yafi cancanta yayi, tunda annabi yana raye ko bayan ya mutu tayyib ne. Sannan inda alfarmar Abbas sayyidina Umar yayi tawassuli, ai da alfarma annabi ya fi cancanta ya tawassuli, saboda annabi yana raye ko bayan ya mutu yana da alfarma gurin Allah subhanahu wataala. Da wa sayyidina Umar ya fi cancanta ya tawassuli inda alfarma ne da annabi, to me yasa bai yi tawassuli da annabi ba saboda annabi ya mutu ya rasu ya koma ga Allah yanzu tunda ya rasu kaga ba hali ya musu addu'a to waye zai musu addu'a ya mai gurbin annabi sai ya duba cikin dangin annabi waye yafi kusa da annabi sai ya ga Abbas ne yafi kusa da annabi sai ya ce roka musu ya roka musu Allah ka kenan ba da alfarmar Abbas yayi tawassuli ba in ko hadda alfarma Abbas ne akwai wanda suka fa Abbas cancanta a yi tawassuli da alfarmar su cikin iyalan gidan annabi akwai sayyidina aliyu ai dan babban annabi ne to in har da alfarma za a yi tawassulin sayyidina umar da alfarmar yayi tawassuli to yayi tawassuli da alfarma ali tafi sama da yayi da ta Abbas sannan ma asali ma yayi da ta annabi tunda annabi yana da alfarma gurin Allah yana rayu ko bayan mutuwarsa inda da alfarma ne sayyidina umar yayi tawassuli to da yayi tawassuli da alfarma annabi ita tafi akan yayi tawassuli da alfarma abbas saboda annabi yafi abbas ba annabi ba ma idan ka zo waɗanda suke rayu a wannan lokaci shi karan kansa umar yafi abbas falala saboda a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dauke annabi mutumin da zai zo a matakin farko dan falala shine sayyidina abubakar wanda kuma zai mara masa baya sayyidina umar wanda zai mara sayyidina umar baya sayyidina usman wanda zai mara sayyidina usman baya sayyidina ali to lokacin da sayyidina umar Allah ya jaddada shi ya nema daga gurin abbas ya roka musu Allah ya saukar musu da ruwan sama sayyidina usman yana raye shi umar yana raye Aliyu yana raye waɗannan mutane guda uku duka suna raye amma ya tsallake su ya tafi kan Abbas sannan baya ga waɗannan mutane guda uku akwai wasu mutane har ila yau waɗanda suna raye akwai wasu mutane da suna raye wanda mutun shida wanda suna cikin al-asharatul mubasharuna bil janna duk sun fi Abbas falala akwai Abdurrahman dan Auf yafi Abbas falala saboda su goma nan an musu bishara da aljanna da abubakar da umar abubakar shi a lokacin ya rasu cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna abubakar ne kawai ya rasu sauran tara duk suna raye umar yana raye kuma shi ne ma abocin kissar usman yana raye aliyu yana raye abdurrahman bin auf yana raye sa'ad bin abi waqqas yana raye talhat bin ubaidillah yana raye Zubairu bin al-Awwam yana raye Abu Ubaidah bin al-Jarrah yana raye Sa'id bin Zaid yana raye waɗannan mutane guda tara duk suna raye to amma duka sayyidina Umar ya tsallake su ya tafi ga Abbas kaga kenan ba da alfarma bane inda da alfarma ne waɗannan mutane guda tara sun fi cancanta a roki Allah da alfarmar su sama da Abbas ba su ba ma annabi da ya rasu ai bayan rasuwar sa ma yana da alfarma gurin Allah har a yanzu da nake magana annabi yana da alfarma gurin Allah to in har akwai wani mahaluki da ya cancanci a roki Allah da alfarmar sa baya annabi to wannan zai nuna maka kenan sayyidina Umar ba ya ne roki Allah da alfarmar Abbas bace ba ya roki Allah da zatin Abbas bane yaro ya nemi Abbas ya roka musu Allah kenan yanzu yayi tawassuli da me da addu'ar Abbas mun fahimci bayanin bai yi tawassuli da zatin Abbas ba saboda in har da zatin Abbas ne akwai zatin da suka fi na Abbas falala mutun tara da aka musu bishara da aljanna a cikin su kuma akwai ɗaya daga cikin ahlul baiti shine sayyidina Ali to amma sayyidina Umar ya tsallake shi saboda ba da zati zai nemi zai tawassulin ba saboda tawassuli da zati bid'a ce annabi bai karantar da ita ba ga sahabbansa ko tawassuli da alfarman wani bid'a ce annabi bai karantar da sahabbansa wannan ba nasin qur'ani bai nuna ba tawassulin da ya tabbata cikin nassoshi na alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam guda uku ne wannan dalilai sun tabbatar da su tawassuli na farko yin tawassuli da aya da sunayen Allah da siffofinsa sunayen Allah kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan dalili ya tabbatar da haka dalili ya tabbatar da cewa in ka tashi roƙon Allah subhanahu wataala in ka tashi nema gurin Allah madaukakin sarki zaka iya tawassuli da sunayensa da siffofinsa Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha kuma Allah yana da suna waɗanda suke mafiya kyau, to ku roki Allah da su. Kakenan ku yi tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah wajen miƙa buƙatunku zuwa ga Allah. Wannan dalili ya tabbatar da haka. Ka ce, ya Allah, ina roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka, ka biya min buƙata ta iri kaza. Me dalili? Ayar Ƙur'ani ta tabbatar da haka. Tawassuli na biyu da dalili ya tabbatar da shi shine kai tawassuli da ayyukanka waɗanda suke kyawawa. Wannan shi ma dalili ya tabbatar da shi. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wannan Allah yana magana ne kan ulul albabi, mutane waɗanda suke masu hangen nesa, masu zurfin tunani, masu sanin ya kamata. Akan su Allah yake magana, ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Lallai cikin halittar sammai da ƙasai da yadda dare da wuni ke sassabawa, akwai ayoyi, akwai izina ga waɗanda suke masu tunani, masu hangen nesa, masu sanin ya kamata. Su wane ne waɗannan? Sai Allah ya ta zubo mana da siffofinsu. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wannan daga cikin siffofinsu kenan. Rabbana innana daga cikin siffofinsu, suna cewa rabbana innana amanna, ya Ubangijinmu, lallai mu mun yi imani. Yanzu imani aiki ne na kwarai. Mutum ya aiki na imani, aiki ne na me, na zuci, aiki ne na kwarai. To su suna cewa rabbana innana amanna, ya Ubangijinmu, lallai mu mun yi imani. To saboda wannan imanin da muka yi, faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana zunubanmu. Anan sun yi tawassuli da me? Aikinsu na kwarai shine imani. Kaga kenan dalili na Alkur'ani ya tabbatar da halaccin mutum ya yi tawassuli da aikinsa na kwarai wajen miƙa buƙatarsa gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kuma hadisi da Bukhari da Muslim suka fitar da shi cikin sahihansu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu mutane guda uku cikin al'ummun da suka gabace mu. Malamai masu sharhi na hadisi suka ce cikin ahlul kitabi ne, waɗanda suna hanyarsu ta tafiya, dare ya musu, suka shiga kogo na dutse da nufin su kwana in gari ya waye su ci gaba da tafiyarsu. Shigansu wannan kogo ke da wuya, wani gungumen dutse ya gangaro ya rufe bakin wannan kogo. Gari ya waye, suka yi su tura wannan gungumen dutse don su samu damar fita. Suka gagara, abu ya ta'azzara, suka kada, suka rawa, suka buga, abu ya gagara, ya faskara. To a nan fa kowa sai ya sha jinin jikinsa. Suna ga daga su fa a kungurmin daji, ba wanda ya san da su. Kuma yanzu ga su a cikin kogo, dutse katoto ya zo ya toshe bakin wannan kogo, wanda ko da mutane 50 za su taru ba za su iya ture shi ba. To sai ɗaya daga cikinsu ya ba da shawari, ya ce ba abin da zai fishe mu daga wannan guri, face kowane ɗaya daga cikinmu ya tuno wani nagartaccen aiki da ya yi tsakaninsa da Ubangiji, ya roƙi Allah da wannan aiki, fatan Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana wannan kogo, mu samu hanya mu fita. To ɗaya daga cikinsu sai yake cewa, ni na kasance ina da iyaye mahaifa guda biyu, mahaifi da mahaifiya, kuma na kasance ina girmama su, ina musu ɗa'a, ina musu biyayya, kuma Allah na jinjina irin wannan aiki na ɗa'a da biyayya ga iyaye. To daga cikin jinsin ɗa'a da biyayya da nake musu, na kasance a duk lokacin da na zo da abinci, ba na fara ba iyalaina sai su sun ci abincin sun koshi, kuma su ma galibi abincinsu shi ne nono. Zai fita da dabbobi, idan suka je suka yi kiyo suka koshi, da yamma in ya dawo sai ya tatsi nono sai kai wa iyayen, in sun sha sun koshi sauran sai ya shayar da iyalansa. Haka yake yi kullum. To wata rana da ya fita kiyo, daɗin kiyo ya ɗebe shi, sai tafan tsama yana nisa, yana ƙara kutsa cikin daji, bai ankara ba sai ga gari ya yi duhu, bai ma ɗauka dare ya yi ba, ya ce inna lillahi inna ilaihi raji'un. Lokacin gabatar da abinci wa iyayena da iyalaina ya yi, gani kuma a nisan duniya. da ya duba sai ya ga tafiyar da zai yi kafin ya koma gari ba karamar tafiya bace, bai ankara ba, ashe yayi nisa da gari. To ashe nan take sai ya juyo, yana kokarin ya samu ya dawo gari dan ya tatsi wannan nono ya kai wa iyayensa ya ba iyalansa. Bai samu ya iso gari ba sai da dare ya dauki kaso mai yawa, kusan mu ce kamar karfe 11 na dare, kaga ai an dauka kaso mai yawa ne. Yana isowa ya tatsi wannan nono, ya je sai tarar iyaye sun yi bacci saboda dare ya tura, ƴaƴansa kuma sun gagara baccin ma saboda yunwa, kananun yara kan suna ta ihun yunwa. To da ya zo da wannan nono, me ya kamata ya yi? Ai da sai ya raba biyu ko? Ya ce wannan barin ajiye wa iyaye na tunda suna bacci, rabin kuma ya ba wa yara tunda suna ta kururuwar yunwa. Sai ya ce kai, in har bai fara ba iyayensa nonon nan sun sha ba, to bai kyauta ba. To me ya kamata ya yi? Ya tashe su mana su sha, saboda in sun sha ƴaƴan su samu su sha, yana ga kuma yanzu yanda suke cikin bacci in ya tashe su ya shiga haƙƙinsu. Sai ya shiga tsaka mai wuya, yana ga bai kamata ya fara ba ƴaƴansa ba gabanin iyayensa. To ya tashe su kuma yana ga ya shiga haƙƙinsu, sai ya tsaya da wannan ƙoƙo na nono a hannunsa, yana tsaye, yara ko suna tsaye, jikin kafarsa suna ta ihu, suna ta kururuwa, ya ba su su sha ina? Yana ga bai kamata ya fara ba su ba gabanin iyayensa har asuba ta yi. Yana wannan yanayi, ga kukan yara, gashi kuma yana tsaye da nono a kan iyaye, yana jira sai sun farka su sha. Asuba ta yi suka farka, suka gansu a wannan yanayi, ya ba su suka sha suka ƙoshi, sauran ya ba wa yara. Ya ce, ya Allah, wannan aiki in dan kai ne ka buɗe mana wannan kogo. Sai dutse ya matsa kaɗan har suna ganin sararin samaniya, amma ba halin fita. Kaga wannan nagartaccen aiki ne, amma sai ya yi me? Ya yi tawassuli da shi gurin Allah. Kake nan ya halatta mutum ya yi kyakkyawan aiki, ka yi sadaka, ka ce, ya Allah, dan wannan sadakar da na yi, ka biya min bukata ta iri kaza. Kai karatun Alkur'ani, ka ce, ya Allah, dan wannan karatu na Alkur'ani da na yi, ka biya min bukatuna iri kaza, ko ka yaye min damuwa ta kaza. Mutum na biyu shi kuma sai ya ce, ya Ubangiji, na kasance ina da wata 'yar babbana wadda a duniya ba wadda nake so kamarta, to sai na nemi ta bani kanta, ma'ana ya alfasha da ita. Ita kuma mumina ce, tana tsoron Allah subhanahu wata'ala, sai ta ki ta bashi goyon baya. To ana nan wata rana ta shiga matsi na rayuwa, gabas da yamma, kudu da arewa, komi ya tarke mata, abincin da za ta ci ya gagare ta, dama Allah yakan jarrabi bayinsa. To ita ta samu jarrabawa, ta rasa yaya za ta yi, yunwa kamar za ta karta. To shi ne ta tafi gurin wannan ɗan babba nata, shi yana da wadata, Allah ya hore masa dukiya a kan ya taimaka mata, ya agaza mata ta samu abin da za ta sayi abinci. To shi kuma dama akwai bukatarsa a gurinta, sai ya sa mata sharaɗi cewa zai taimaka mata, amma da sharaɗin sai in ta amsa masa muradinsa. To ita kuma ta ga ba wata hanya banda haka, sai ta sallama masa muradinsa, ya ɗauki kuɗi ya bata. A wasu malaman masu sharhi suna cewa dirhami ɗari. To dirhami ɗari a yau yana da daidai naira nawa? Miliyan nawa? Na ba zai gaza naira miliyan biyu ba a kudinmu na Najeriya. Dirhami ɗari ba zai gaza naira miliyan biyu ba. Ya ɗauki dirhami ɗari sai bata, suka je suka keɓe kansu da shi da ita cikin wani ɗaki, ya kulle ƙofa, ya kulle windo, ya toshe nan ya toshe can, ya zo ya kwanta yana shirin afka mata. Wata riwaya ta ce har sai da ya zauna a kan cinyoyinta, sai ta ce masa, ka ji tsoron Allah, kar ka buɗe zobe sai da haƙƙinsa. atake sai imani ya shiga zuciyarsa, wannan lafazi da ta yi tsoron Allah sai kama shi, sai ya fasa wannan mummunar aniya tasa, sai ya tashi daga gare ta bai saba wa Allah da ita ba, yace kuma dukiyar da na baki kije na bar miki halal malal halak malak, ya fita ya tafi abunsa. Sai ya Allah to wannan aiki in dan kai nayi ka bude mana wannan kogo mu samu hanya mu fita. Sai dutsen ya ƙara gusawa sosai gashi nan, amma duk da haka dai ba halin fita. To sai mutum na uku shi kuma yace ya Ubangiji, wasu mutane sun zo sun mun kwadago sun mun aiki, kowa na dauki ladan aikinsa na bashi. Annabi ya ce a'tul ajira haqqahu qabla an yajuffa araquhu, ku ba wa dan kwadago haƙinsa gabanin guminsa ya bushe. Yace din na dauka kowa na bashi haƙinsa, sai mutun ɗaya tafi shi bai karba haƙinsa ba, kenan ba shi ya hana shi ba, wani dalili ya ɗebe shi ya tafi. To shi kuma sai ga wannan haƙi ba nasa bane, sai wata dabara, ya sayi abun kiyo ya ajiye, wannan abun kiyo da ya siya ya yi ta haɓaka yana hayayyafa har ya zama dukiya mai tarin yawa. Aka samu garke na shanaye, garke na raƙuma, garke na tumaki, awaki, har da ma bayi, ka ke nan ba ƙaramin shekaru aka samu ba wanda za su samar da waɗannan dukiya. To bayan wani lokaci shi wannan mutumi da ya tafi bai karɓi haƙƙinsa ba, sai sake dawo mashi wanda ya yi wa aiki ɗin, ya ce bawan Allah ba ni haƙƙina na aiki da na maka shekaru kaza baya. Sai ya ce eh lallai ina sane da shi. Ya ce to zo, ya biyo shi sai ya je nuna masa garken tumaki, garken awaki, shanaye, raƙuma, bayi, ya ce wannan shi ne sakamakon aikin da kamun. Ya ce kai ba wasa nake ba, ba na son wasa, ba na son izgili, ka ɗau haƙƙi na ka bani in tafi. Ya ce wallahi ba izgili nake maka kuma ba wasa nake maka ba, haƙƙin naka ne na haɓɓaka shi na bunƙasa shi ya yawa haka. Ya ce da gaske kake? Ya ce da gaske nake. Ba wasa kake ba? Ya ce ba wasa nake ba. Ya kaɗa su duka ya tafi bai bar ko ɗaya ba. Ya ce ya Ubangiji wannan aiki in na yi don kai ka buɗe mana wannan guri da muka shiga. Sai dutse gangara ya faɗi ƙasa, sai suka samu hanya suka fita. Kaga waɗannan mutane guda uku, kowane ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da kyakkyawan aikinsa. To wannan nau'i na biyu kenan cikin nau'ukan tawassulin da dalili ya tabbatar da su, dalili na aya ta Alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Sai tawassuli na ƙarshe na uku, wanda shi ma dalili ya tabbatar da shi, shi ne kai tawassuli da addu'ar mutum na ƙwarai, irinsa sayyidina Umar ya yi a nan da addu'ar Al-Abbas. Ka ce wane, ka roƙa min Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ma dalili ya tabbatar da shi. Ta ina dalili ya tabbatar da shi? Cikin hadisai, ba hadisi ɗaya ba, ba hadisi biyu ba. Wata mata, hadisi yana nan cikin Sahihul Bukhari, a zamanin Annabi, cikin matan sahabbai, ta kasance tana da larura ta farfaɗiya. A lokacin da farfaɗiyar ta buge ta, sai ta faɗi ta yi tsirara, to abin yana damunta, yana ci mata tuwo a ƙwarya. Sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya roƙa mata Allah ya yaye mata wannan cuta da take addabarta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata, idan kika yi haƙuri da cutar sai Allah ya musanya miki ita da aljanna. Ta ce na haƙura, amma akwai abu guda ya Rasulullah da ke damuna, shi ne a duk lokacin da cutar farfaɗiya ta buge ni sai na yi tsirara. To na haƙura zan ci gaba da rayuwa da cutar, amma ina so ka roƙa min Allah subhanahu wa ta'ala a yayin da farfaɗiyar ta buge ni kar ina yin tsiraici. Annabi ya ce ba wani abu, ya daga hannu ya roƙa mata Allah, sai zama farfaɗiya na tare da ita. Amma duk lokacin da farfaɗiyar ta buge ta ba ta yin tsiraici. Kaga a nan gurin ta yi tawassuli gurin Allah maɗaukakin sarki da me? Da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan akwai hadisi har ila yau wanda shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya jada shi da babansa gaba daya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa an bijiro masa da al'umma ranan tashin alkiyama sai ya ga wani annabi ya taho ba kowa tare da shi ya ga wani annabi ya taho tare da shi akwai mutum daya wani kuma ya taho tare da shi akwai mutum biyu can sai hango wani dandazo na tahowa sai ce ga can al'umma ta tana zuwa sai aka ce masa a'a wancan dandazo tarin jama'ar da kake gani Musa ne ke tahowa shi da mutanansa bayan sun wuce sai kuma ya sake ganin wani dandazo wata jama'a wata tawaga da tafi wannan da ta wuce ta Musa sai aka ce masa waɗancan su ne al'ummarka a cikinsu tare da su akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ba tare da an musu azaba ba annabi da ya gama wannan bayani sai tashi ya shiga cikin gidansa sabansa sai kowa ya ta fadin albarkacin bakinsa wani ya ce tayu ko waɗanda aka haife su ne a musulunci suka rayu a musulunci har suka mutu ba su taɓa yin shirka da Allah ba wani ya ce tayi wanda suka abokantaki manzon Allah ne sahabbansa kenan kowa dai ta faɗin albarkacin bakinsa ana haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tadda su suna kowa yana faɗin albarkacin bakinsa to ana annabi sai yake gaya musu siffofin waɗannan mutane yace humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun waɗannan su ne siffofin su guda hudu humul ladina la yaktawun su ne wanda ba sa lalas lalas shi ne a sanya dutse cikin wuta a ɗana jikin ciwo ko ƙarfe ta yadda wannan ƙarfe zafinsa zai kashe ƙwayoyin cutar da ke kan ciwon duk da in an ɗana mutum zai sha azaba amma ciwon zai saurin warkewa wannan shi ake kira lalas to su irin waɗannan mutane ba sa lalas shi ne malamai suka ce kenan in sun cutu ba sa neman magani ba sa neman magani na gargajiya ko na bature la yaktawun sannan siffarsu ta biyu wala yatatayyarun ba sa canfi ba ɗabi'arsu ba ce canfi sa'annan kuma wa ala rabbihim yatawakkalun humul ladina la yaktawun wala humul ladina la yastarqun wala yaktawun ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون بسا اللالس من يبيان اللالس بسا تمتي بسا رقيا بسا نما أمس رقيا بسا نما أمس رقيا ألوكة دسك كامودة وتشوتا تشوتد تكيد ألاك أدى مس الجن كوكما ما با مس الجن بكواني دفي تند عي دفي ما أنا مس رقيا أبو سعيد الخدري بياكرن تسورة الفاتحة madagaci na wani kauye ba kuma cikin ikon Allah radadin da yake ji na harbin kunama ya tafi kaga wannan ana kiran sa ruqiya to su bassa nema a musu ruqiya bassa lalas bassa tamfi bassa nema a musu ruqiya siffar su ta karshe wa ala rabbihim yatawakkaluna su masu dogaro ne da ubangijin su atake fa qama ukasha da annabi ya rufe baki sai ukasha ya farad ya miƙe yace ya rasulullah ud'u allaha an yaj'alani minhum ya manzon allah roki allah ya sanya ni cikin su anan ukasha yayi me yayi tawassuli da addu'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ud'u allaha an yaj'alani minhum roki allah ya sanya ni cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta minhum kenan ya roki allah har an sa shi ma cikin su to kaga dalilai suna nan ba iyaka da suka nuna halarcin yin tawassuli da addu'an bawan Allah na kware to waɗannan sune tawassuli guda uku waɗanda shari'a ta tabbatar da su wajen waɗannan in ma ko ya zama bid'a ko kuma ya zama kafirci shirka to kenan abinda sayyidina Umar yayi a wannan gabar na neman a saukan musu ruwa da Abbas ba wai da gangan jikin sa ba saboda ba a yi da gangan jikin mutum in ko ana yi da gangan jikin mutum ba wanda ya kai annabi annabi shi fi cancanta a yi da gangan jikinsa kuma sahabbansa ba su yi da gangan jikin annabi ba sannan ba da ƙimar Abbas ya yi ba da matsayinsa ba ba da darajarsa ya yi ba in har ana yi da darajar wani da darajar annabi ya kamata a yi saboda annabi ba yana raye bayan mutuwarsa darajarsa tana nan da matsayinsa da ƙimarsa to in har ya kamata a yi tawassuli gurin Allah ya saukar da ruwa da darajar wani ko da kimar wani ko da matsayinsa da martabarsa a gurin Allah baya annabi to kuma sahabban annabi ba su yi da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam sai dai sun yi da me da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam to tawassuli da sayyidina Umar yayi anan da Abbas yayi ne da me da addu'arsa ba wai yayi da alfarmar Abbas ba ba yayi da zatin Abbas ba ba yayi da kimar Abbas ba to wannan zai fito mana da matsayin Abbas a gurin sayyidina Umar Allah ya yarda shi wannan misali na farko kenan wannan shine misali na farko sai misali na biyu yace bal qad aqsama Umar radiyallahu anhu qad aqsama Umar radiyallahu anhu للعباس أن إسلامه أحب إليه من إسلام أبيه لو أسلم لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن مثال نبيكنا ده زي فتومنا ده مطعين بفن النبي العباس قرن سيدنا عمر الله جديش يسا أنا قرن يتي بل قد أقسم عمر أي Umar yayi rantsuwa Allah ya yarda da shi yayi rantsuwa mawa lil Abbas yayi rantsuwa wa Abbas babban annabi anna islamahu ahabba ilayhi min islami abihi law aslama yayi rantsuwa wa Abbas babban annabi cewa musuluntar babban annabi yafi soyuwa gurin sayyidina Umar sama da musuluntan baban shi shi sayyidina Umar inda baban nasa zai musulunta to yafi fifita musuluntar babban annabi Abbas sama da musuluntar mahaifinsa me yasa yace li anna islamal abbasi ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda musuluntar Abbas ta fi soyuwa gurin manzon Allah to shi kuma duk abin da ya fi soyuwa gurin manzon Allah shine abun so gurin sa shi ya fi soyuwa gurin sa yana son mahaifinsa ya musulunta amma ya fi son Abbas ya musulunta me yasa saboda Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son Abbas ya musulunta saboda mahaifin sayyidina Umar to shi ma wannan yasa ya fi son Abbas babban annabi ya musulunta sama da son da yake zuwa ga musuluncin mahaifinsa wannan kissar duk da mun dade da karanta ta a majalisin nan a yayin da sayyidina Umar ya faɗi haka ta faru ne a fathu makka kissar ta faru a fathu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya rufe wa mushrikan makka labarin sa na tahowa da zai yi da dakarun sa ya zo ya ci su da yaki ya kwace garin makka a hannunsu sai roki Allah madaukakin sarki ya rufe labarin fitowarsa gare su Allah kuma ya amsa wa annabinsa addu'arsa annabi ya fito da garin Madina ba su san da fitowar annabi ba suna ta bibiyar labari me annabi ke ciki saboda sun keta wani abu da aka kulla tsakaninsu na annabi na yarjejeniya an kulla yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa da kuma mutanen makka mushrikan makka daga cikin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin annabi da mutan makka a ajiye yaki na tsawon shekaru goma kasu yaki annabi na tsawon shekaru goma a huta saboda an dade ana gwabza yaki tun komawa annabi madina ake ta yaki tsakaninsa da su ake ta dauki ba dadi to har sun gaji ma da yakin to shine aka kulla yarjejeniya tsakaninsu da annabi shekara ta shida bayan hijira a sulhul hudaybiya akan a ajiye yaki na tsawon shekaru goma kar annabi ya yake su su ma kasu yake annabi aka rubuta kowa ya signing aka ajiye annabi ya ajiye kofi a gurinsa na takaddar da aka yi wannan rubutu su ma suka ajiye kofi a gurinsu to sai aka wayi gari kabilu guda biyu na larabawa kabilar khuza'a sai ta ce ita tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar banu bakar tace tana tare da quraish kenan yanzu duk wanda ya taba kabilar banu bakar ya taba quraish saboda ita yanzu ta hada kanta da quraishawa duk wanda ya taba kabilar Khuza'a ya taba annabi saboda kabilar Khuza'a ta hada kanta da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine kabilar Banu Bakar suka ci zarafin kabilar Khuza'a har suka kashe wani daga cikin su amma Quraysh bata ce komai ba tai shuru kabilar Khuza'a suka zo suka koka annabi annabi ya ce koke ya isa kuma an karba ku je abunku kar ku damu to anan ne fa Quraysh suka fahimci cewa sun tafka babban kuskure yadda suka bar Banu Bakar suka ci zarafin Khuza'a alhali Khuza'a kuma akwai yarjejeniya tsakaninta da annabi yanzu kamar sun taba annabi ne yarjejeniyar da aka yi tsakanin su da annabi kasu yaki annabi kar annabi ya yake su yanzu fa kamar sun warware ɗaya daga ciki shine suka turo Abu Sufyan ya zo ba annabi baki annabi ya saurare shi ba ya koma garin Makka suna ta dakon me zai je yazo annabi ashe shi anan yana ta shiri zai fita je fatu Makka saboda sun kalle karya yarjejeniya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita har ya isa wani guri dab da garin Makka da ake kiran sa Marruz Zaharan to lokacin da ya isa sai ya da sansani a gurin to shi kuma Abu Sufyan tunda ya dawo garin Makka ya kasa nitsuwa yana cikin dardar ya san koyaushe annabi zai iya dira musu me yasa saboda san da yaje gurin annabi a Madina yaje ba annabi baki annabi bai saurare shi ba to shine yana cikin Makka sai kasa nitsuwar zama a Makka sai fito kaman gangane haka wajen Makka da shi da wasu mutane guda biyu akwai Hakim Hizam bin Hakim da Budail bin Warqa waɗannan mutane guda biyu da su da Abu Sufyan sai suka fito wajen Makka suna dan gangane ko za su ji wani labari dangane da motsawa annabi to da suka fito sai suka hango wuta can nesa da daddare da yake daddare ne suka fito to sai ɗaya daga cikin su yake cewa wancan wutan ko na Khuza'a ne Khuza'a da aka ci zarafinta sai Abu Sufyan ya ce kai ƙarfin Khuza'a bai kai mu ga wutar ta na ruruwa haka ba wannan wata dandazo ce mai ƙarfi take so ta shigo garin Makka suna dai ta tattauna tsakanin su Abbas kuma da yanda ya ga annabi ya shirya yadda ya ga annabi ya fito Abbas babban annabi sai ya sha jinin jikinsa ya ce mutanen Makka yau kashinsu ya bushe kuma annabi tunda yake fita da tawaga ta yaƙi a baya bai taɓa fita da tawaga irin wannan ba galibi zaka ji an ce annabi ya fita da mutum 1000 yakin Uhud nan kan ma 300 suka koma ya karasa Uhud da mutum 700 yakin Badar annabi ya fita da mutum 300 da yan kai yakin Khandaq aka ce ba su kai mutum 4000 ba wanda suke tare da annabi sanda aka yi sulhul Hudaybiyya annabi yana tare da mutum 1400 duka yakukuwan da zaka ji ake fadi sai ka ji adadin baya wuce 3000 a yayi yawa 5000 to amma fatu Makka annabi ya fita da mutum 10,000 to shine Abbas babban annabi yake cewa yau in Qurayshawa suka kuskura annabi ya dira gare su cikin garin Makka kashin su ya bushe ba su ba labarin su to shine sai ya hau kan raƙuma annabi shi Abbas sai ya fita fatan ko zai samu wani wanda ya zo yin ice dare ya masa cikin mutan Makka ya ce masa in ya je ya ce wa mutan Makka fa su fito su zo su ba annabi baki su roki annabi su nemi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in har suka kuskura annabi ya shiga Makka shikenan to yana tafukan raƙumin sai ya je ya ji mutane guda uku nan suna tattaunawa da Abu Sufyan da Hakim bin Hizam da Budail bin Warqa suna tattaunawa tsakanin su Hakim bin Hizam yana cewa wancan komi akai wutan Khuza'a ne Abu Sufyan yana cewa ina Khuza'a ba ta kai wutan ta ruru haka ba to sai shi Al-Abbas sai ya gane muryan Abu Sufyan sai ya ce Abul Fadl sunansa dama Abul Fadl shi wannan alkunyar Al-Abbas ana ce masa Abul Fadl Abu Sufyan sai ji muryan Abbas Abbas ya ce masa ya Aba Hanzala alkunyar Abu Sufyan kenan sai gane murya Abbas shi Abu Sufyan sai ya ce anta Abul Fadl kai ne Abul Fadl me kawo ka nan kai kuwa
sai Abu Sufyan ya matso Abbas ya matso inda Abu Sufyan yake yace kai tonka annabi yana nan da dandazo ya zo kuma Makka zai shiga yace abinda nake so da kai hau bayan raƙuman nan ya ga yawa Abu Sufyan Abbas ya ga yawa Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya tsale bayan raƙuma sai yace ku kuma ku biyun ku koma Makka sai suka koma Makka ya taho da Abu Sufyan akan raƙuma da yake daddare ne mutane suna hango mutun yana tahowa nan ga mutane da wuta suna dan jin dumi nan ma ga mutane da wuta an hango mutun na tahowa suna cewa ai rai cikin Makka yau akan raƙumi raƙuman na isowa sai aka gane raƙuma annabi ce sai aka ce a babban annabi ne akan raƙumin annabi da inda ya wuce tawaga sai a ce raƙuma annabi ce babban annabi ne akan raƙuma annabi har ya samu ya shiga gurin annabi da Abu Sufyan shigarsa ke da wuya sai sayyidina Umar yayi maza shi ma ya shigo sayyidina Umar yana shigowa sai ce ya rasulullah hadha abu sufyan kad amkanaka allah minhu yace wannan abu sufyan ne Allah baka dama akan shi kawai ka banni in sare wuyarsa inji sayyidina Umar Abbas bai ji dadin wannan magana na sayyidina Umar ba sai ce ya rasulullah ni na bashi aminci na bawa abu sufyan aminci ban yadda kowa ya taba shi ba Sayyidina Umar dai ya yawaita Rasulullah ai wannan shine aka yi ta fita da shi ana yakakka ba ni dama in fulla wuyansa ba ni dama in kashe shi Abbas sai fusata sai ya ce ya manzon Allah na rantse da Allah Umar da yake ta waɗannan maganganu da dan kabilarsa ne kabilar Banu Adi da ba zai wannan maganar ba sai Umar Allah ya dade shi yace ka sassauta wa kanka ya Abbas yace na rantse da Allah musuluntarka kai Abbas ta fi soyuwa gare ni sama da musuluntar mahaifina Khattab saboda naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son musuluntarka akan na Khattab ni kuma sai na fi son abinda annabi ya fi so to anan ne sayyidina Umar ya faɗi wannan magana lokacin da Abbas yake cewa na rantse wannan mutumi da dan kabilar ka ce ya kai Umar kabilar Banu Adi da ba za ka yi wannan maganganun da kake ta yi ba to anan ne Umar dan Khattab Allah ya dade shi yake tabbatarwa a babban annabi Abbas cewa shi ya fi sha'awar Abbas ya musulunta sama da mahaifinsa kaga wannan zai nuna mana kimar babban annabi al-Abbas a gurin sayyidina Umar wannan misali na biyu kenan wanda yayi isharar sa anan cewa anna islamahu ahabba ilayhi min islami abihi law aslama mahaifin sayyidina Umar inda zai musulunta to shi yafi son musuluntar babban annabi sama da musuluntar mahaifinsa ina ga wannan misali na biyu da muka kawo misali na uku ba za mu samu daman kawo shi ba wanda zai kara fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya dade shi ke girmama ahlu baitir rasul ma'ana iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda yake kaunar su da matsayi da kima da suke da ita a gurin sa za mu dasa aya a nan sai Allah kai mu halka ta gaba sai mu duba misali na uku wanda shine misali na karshe a kansa za mu karkare abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke JRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 106 a yammacin Alhamis 23 ga watan Jumada al-Ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 7 ga watan 12 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata mun kawo misalai da suke nuna yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi ke girmama matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda matan annabi suke da kima a gurin sayyidina Umar matan annabi kuma kamar yadda bayani ya gabata suna daga cikin ahalu baitihi suna daga cikin iyalan gidansa to dama babin namu yana magana ne kan yadda sayyidina Umar ke mu'amalantar ahalul baiti wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to mun ga misalai da suke fito mana da yadda ya mu'amalanci iyalan gidan annabi kashin farko su ne matansa to halkar mu ta yau abinda za ta duba shine yaya kuma sayyidina Umar Allah yarda da shi ya mu'amalanci sauran dangin annabi waɗanda ba matansa ba to shine abinda za mu duba a wannan halka tamu idan mun duba shafi na 184 cikin wannan littafi da muke karanta tarihin Umar Allah yarda da shi adwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu an za mu ga an sa a namba ta 4 za mu ga an saka ihtiramu Umar lil-Abbas wa ibnihi Abdullah radiyallahu anhu girmamawar da sayyidina Umar Allah yarda da shi yake yi wa Abbas Abbas kuma mun san babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifin manzon Allah ne to girmamawan Umar ga Abbas dube da cewa shi babban annabi ne kaga kenan wannan zai fito mana da irin yadda ya mu'amalanci babban annabi al-Abbas bai tsaya iya nan ba wa banihi Abdullahi da kuma yadda sayyidina Umar ke girmama dan Abbas shine Abdullahi kenan dan babban annabi waɗannan mutane guda biyu sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance yana girmama su yana karrama su kuma suna da kima a zuciyarsa sakamakon dangantakar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gabar zamu dauki misalai guda uku waɗanda za su fito mana da yadda sayyidina Umar ya mu'amalanci waɗannan mutane guda biyu yace bayyana al-Faruq radiyallahu anhu lil ummati 'ammatan fadl al-Abbas bin Abd al-Muttalib anni Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa madah ihtiramihi wa tawadhu'ihi wa ma'rifatihi li haqqihi Al-Faruq laƙabi ne na Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Yace ya bayyana wa al'umma dokacin al'umma gaba daya, ya bayyana musu falalar Abbas, shine bayyana al-Faruq radiyallahu anhu lil ummati ammatan, ya bayyana wa duk dokacin al'umma. Al-Faruq ya bayyana wa dokacin al'umma fadl al-Abbas bin Abdul Muttalib anni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, falalar Abbas dan Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nuna wa al'ummar duniya gaba daya falalar wannan bawan Allah saboda shi babban manzon Allah ne. Wa madahtiramihi wa tawadu'ihi wa ma'rifatihi li haqqi, har ila yau ya bayyana wa al'ummar duniya gaba daya irin yadda yake girmama wannan babba na annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma irin yadda yake kaskantar da kansa gare shi, da kuma irin yadda ya san kimarsa da haƙƙinsa. Wato sayyidina Umar ya bayyana wa al'ummar duniya falalar Abbas dan Abdul Muttalib babban annabi, kuma ya bayyana wa duniya yadda shi karan kansa sayyidina Umar ke girmama wannan babba na annabi, da kuma yadda yake tawadu'u a gabansa, ke kankan da kansa gabansa, da kuma yadda ya san haƙƙinsa a matsayinsa na babban annabi sallallahu alaihi wasallam. To a wannan gabar zai kawo mana misalai guda biyu da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke girmama wannan babba na annabi. Yace wa dhalika inda mastasqa bihi fi 'amir ramada kama sayati bi idhnillahi ta'ala. Wannan misali na farko kenan da zai nuna maka yadda sayyidina Umar ke girmama wannan babba na annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa dhalika inda mastasqa bihi fi 'amir ramada, wato hakan zai fito maka, girmamawansa ga annabi, ga babban annabi zai fito maka idan kai dube zuwa ga ya lokacin da ya nemi a saukar musu da ruwan sama a shekarar da aka yi fari, a shekarar da ruwa ya tsaya, ƙasa ta bushe, babu ciyawa da dabbobi za su ci balle a samu nono, tunda galibin abincinsu nono ne, abincinsu nono ne da dabino. To yanzu ruwan sama ya tsaya, dabbobi ba su samu abincin da suka ci ba, balle mutane su samu abinci daga dabbobin shine nono. To wannan ya jefa mutane cikin matsanancin yanayi, shekarar da aka mata laƙabi da amur ramada, shekarar ramada, shekarar da aka yi fari. Me yasa aka mata wannan laƙabi? Saboda yadda ruwa ya kame, ƙasa ta bushe har ta zama kamar toka, ƙasa ta zama kamar toka saboda ƙarancin ruwa. To shine aka yi laƙabi ma wannan shekarar da shekarar ramada siffar ƙasar. Ar-ramada siffa ce ta ƙasar, yanayin da ƙasar ta samu kanta, ta yadda ta bushe har ƙura ya zama ya hau kanta, ya ta zama kamar toka. Idan mutum ya ɗaga ƙafarsa ya ajiye, sai ƙura ta tashi saboda ƙarancin ruwa. To sai aka yi laƙabi ma wannan shekarar da wannan yanayi da ƙasa ta samu kanta ciki sakamakon kamewar ruwan sama da bushewar ƙasar, sai aka yi laƙabi ma wannan shekara da wannan laƙabi na amur ramada, hamada. Eto zai iya yiwuwa bahaushe zai iya yiwuwa bahaushe a nan ya ɗauko kalmar hamada, tabbas, tunda ai bahaushe yakan aro kalmomi daga wasu yarurruka. Mafi girman yaren da yake aro ciki larabci, tunda yanzu kalma da bahaushe ke faɗi ai larabci ne, harafi da bahaushe ke faɗi larabci ne, jumla da bahaushe ke faɗi duka larabci ne. To zaka ga bahaushe kan yi aro na kalmomi, to hamada da bahaushe ke faɗi, kwararowar hamada, to zai iya yiwuwa a wannan ya aro, a wannan gabar ya aro. To wannan shekara tabbas an tabka fari mai girman gaske, wadda har sayyidina Umar ya yi ta rubuta wa gwamnoninsa a garuruwa daban-daban kansu kawo doki da agaji garin Madina na abinci saboda yanda abinci ya kame a ƙasa ta bushe ruwa ya tsaya mutane suka shiga halin kaito saboda karancin abinci to sayyidina Umar a wannan shekarar ya nemi Allah madaukakin sarki ya saukar musu da ruwan sama ta hanyar babban annabi Al-Abbas kaga wannan na nuna maka yadda sayyidina Umar ke girmama wannan babba na annabi wannan kissa ta nema da sayyidina Umar yayi daga gurin babban annabi akan ya nema musu gurin Allah subhanahu wataala ya roƙa musu Allah madaukakin sarki ya saukar musu da ruwan sama hadisi ne wanda Bukhari